A lokacin da yake ƙara ci gaba da bayani, Sufeto Zainul Muhammad Adamu ya ce an ceto ƴan Najeriya 837 waɗanda aka yi garkuwa da su, sannan an samu nasarar kama makamai 1,356 a hare-haren da jami'an tsaro suka kai a faɗin ƙasar. Haka zalika, an kama harsashe 21,300. To wannan yana nufin ana samun nasara kenan wajen daƙile rashin tsaron nan? Ƙwararre ajalin makaman tsaro na ƙasa da ƙasa kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Securities, Kabir Adamu, ya yi nazari.
Akwai fahimtar da muke da shi na cewa an bar wannan al'ummar ba tare da wani tanadi ba, ba ta da ilimi na boko, ba ta da ilimi na addini. To in har za a magance wannan matsalar, kamata ya fara tunkara fiki a yi san hanyar da za a waɗanda ke da sauran rabo a jawo, sannan waɗanda cikin su har da gangan su waɗanda sarga sun yi zurfi a ciki a ɗau matakin tsaro a kan su. To kuma wannan matakin bai wuce amfani da doka ba, abinda da Turanci ake cewa criminal justice system, shi ne laifi a kama shi a hukuntar da shi ta shari'a. Komai ƙarfin sojan za ka yi amfani da shi ko yi amfani da 'yan sanda, idan har baka kama mai laifi ba, ka gabatar da shi gaban kotu, an tabbatar da cewa ya yi laifin nan, a hukuntar da shi, wanda shi ne zai zanka ma horo ga wani wanda yake da niyyar shiga irin wannan hanya wadda shi wannan yake shiga. To za ka ga matsalar ba a magance ta ba.
Ƙwararru na bayani cewa ta'addanci na da alaƙa da sauyin ɗabi'a, musamman idan an yi la'akari da yadda jami'an tsaro ke gudanar da ayyukansu. Farfesa Otachi Osana Ananana na Jami'ar Abuja yana cikin masu irin wannan tunanin.
So a magantawa babe a Tanawa, nakan so in ana recruiting ko in ana zaben su jami'an tsaro, a da ina muka sani za a je ƙauyuka a samu sarki, a san waye ne wannan za a doke shi, a san zuriyarsa, a san ina ya fito da sauransu, za a san tarihin mutumin ciki ke kafin a doke shi ajin tsaro. Su jami'an tsaron cin hanci ya shiga, rashin adalci ya shiga, rashin gaskiya ya shiga. To shi yasa sukan bar kasashe su wahala, yawanci ana kakkashe mutane, yawancin kasashen dimma sun san da shi, sun san wadanda suke kashe su ma suna da hama ciki. To rashin adalcin din kenan, rashin aikata ababen da ya kamata su yi din kenan, rashin kuma su yi aiki sun da ya kamata kenan. To shi ne damuwa.
To sai dai a lokacin da yake nazarin yadda za a daƙile matsalar tsaron a ƙasar nan da ma nahiyar baki ɗaya, tsohon shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa, Dr. Mike Omeri, ya ce akwai gazawa a fannin shugabanci.
Wato shugabanci tana da abin da ya kamata ta yi a wannan harkar, kuma abin da yake nufi shi ne ko masanin da muke bayarwa da sauran maganganun da muke yi, muna yin sa a karkace kuma ba ma yin sa a coordinated, wato dukkan mu a ce muna magana da murya ɗaya. Kin ga idan mun nuna cewar kanmu ba haɗe ba bisa ga yanda muke magana, to duk wani ɗan ta'adda ko wani ne son ta da rikici zai samu hanya ya shiga. So abin da ya kamata a yi a gani na shi ne waɗannan kasashen ya kamata su samu wata tsari na yadda za su yi magana da jama'ansu da al'ummarsu gaba ɗaya. Tsarin nan kuma zai nuna, zai taimaka wajen tabbatar da ko 'yan ta'addan ne ma kankan su da sauransu za su sami wani guzuri wanda zai nuna cewa abin da suke ba da kyau ba ne, kuma zai taimaka ma sojoji da sauran mayaka da suke daji don su san cewa jama'arsu, al'ummarsu na tare da su. Maganar da za a yi nan da nake cewa ya kamata a fara yi zai sa jama'a ma su tsaya a bayan gwamnatinsu da 'yan sandansu da sojojinsu da suke bakin daga. So wannan kuma ba wani abu ne mai wahala ba idan aini a yi shi. Manya-manyan kasashen duniya suna da irin wannan tsari, mu ne a Najeriya babu. Yanzu muna kokari kenan da wasu 'yan uwa na masu wanda suke da experience sauransu, mu ga cewa an taimaka an fito da irin wannan kundin tsarin da zai sa mutane, zai taimaka wajen wayar da kan jama'a a kan abin da ya kamata su yi. In ba haka ba, wannan sha'anin tsaro yana nema ya hana mutane zuwa gona.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.